الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 15 ga watan Rajab shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma daya ga watan hudu shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da fadakarwa daya sannan kuma da amsar wata tambaya da ta gabata a darasinmu na jiya darasinmu na Sunan Tirmidhi fadakarwanmu shine kasancewar wani al'amari wanda wato Allah yake bance mu da shi ya darjanta mu ya daukaka matsayinmu mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya azurta mu tun muna rayi da wata gaisuwa ta yan aljanna shine assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wanda ita wannan sallama da Allah ya shar'anta mana tana daga cikin abubuwan da wato yahudawa suke gune mana mu jama'a ta musulmi to kasancewar ita wannan sallama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana ta takaita ne ga mu'minai sawa'an ka san mutum ko baka san shi ba idan Allah ya hada ka da shi kuka hadu da shi to kai masa sallama to sai ya kasance ita sallamar wato ta kasance a yau galibi wato sai wanda ka sani idan baka san mutum ba sai ka gitta ya wuce ka wuce ba tare da ka yi masa sallama to wannan kuskure ne wanda yake mai girma kuma bugo da ƙari alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama sallama ta kasance sai ga wanda ka sani alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama kamar yanda wato hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad wanda hadisi ne ingantacce riwaya ta Tariq ibn Shihab Allah ya karam Allah ya ji kansa yake cewa wata rana mun kasance muna zauni a gun Abdullah dan Mas'ud Allah ya karama masa yadda sai wani mutum ya zo sai ya ce da mu qadu uqimatis sala yace ai an tada ikamar sallah Tariq yake cewa faqama wa qumna ma'ahu Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya tashi muka tashi tare da shi muka tafi zuwa masallaci lokacin da muka je masallaci wato muka gama sallah shine sai yace famarra rajulun yusri sai wani mutum ya wuce da Abdullah dan Mas'ud yana gaggawa faqala sai yace alaika salamu ya aba abdurrahman alaika salamu ya aba abdurrahman ita kanta sallamar akwai kuskure kuma maimakon abdullahi dan mas'ud ba shi kadai bane a zaune yana tare da jama'a sai ya ce alaika salamu ya aba abdurrahman cewa alaikas salam wannan baya dacewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani mu game da irin wannan gaisuwa, kamar yanda wani ya zo ya masa gaisuwa ya ce alaikas salam ya rasulullah, manzon Allah sai ya ce la taqula alaikas salam fa inna alaikas salam tahiyatul mauta, fa inna alaikas salam tahiyatul mauta au kama qala. Maza Allah ya ce karka ce alaikas salam, ya ce domin alaikas salam gaisuwa ce ta matacci kamar yadda a jahiliya suke yi, amma hu ba yana nuna bana ba cewa in ka je makwanta in za ka yi sallama ka ce alaikas salam, a'a, in ka je makabarta za ka yi sallama yadda kake ma rayayi haka za ka yi assalamu alaikum, sai dai su za ka kara assalamu alaikum dara qaumul mu'minin wa inna insha Allahu bikum lalahiqun. Shi ne ya ce alaikas salamu ya Aba Abdurrahman. Ibn Mas'ud sai ya ce sadaqallahu wa rasulu, ya ce Allah da manzansa sun yi gaskiya. Tariq yake cewa bayan an gama sallah da muka dawo gida, Ibn Mas'ud ya shiga gun iyalinsa, muna nan a zauna a kofar gidansa, sai junanmu yake faɗa ga juna, muka ce Ibn Mas'ud mun ji ya ce sadaqallahu wa rasuluhu amma bai mana bayani ba. Ɗaya daga cikinsu sai yake cewa ku san da cewa tambayarsa zan yi menene sababin abin da ya faɗi wannan kalima, idan ya fito sai na tambaye shi. A lokacin da Ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya fito, wannan mutum sai ya tambaye shi ya ce mun ji ka ce sadaqallahu wa rasuluhu, menene kake nihi bayan wannan ya wuce ya maka sallama? Sai Ibn Mas'ud yake cewa lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa anna baina yadayi sa'a tasliman khassa wa fashwat tijara hatta tu'ina almar'atu zawjaha ala tijara wa qata' alarham wa shahadat azur wa kitimana shahadat alhaq wa zuhur alqadam. Yace lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa wato gaba ga tashin alkiyama, manzon Allah ya ce akwai sallama ta kebantattu, ma'ana yin sallama ga iya wanda mutum ya sani. An gane ku? Kamar misali ba za ka yi sallama ba sai in ka san mutum, in baka san mutum sai dai ya wuce ka wuce. Shi ne ya ce anna baina yadayi sa'a tasliman khassa, lalle gaba ga tashin alkiyama akwai sallama ta kebantattu. Sai ya ce wa fashuwar tijara, wato da yaduwar kasuwanci, kasuwanci zai yawaita a ban kasa. Sai ya ce hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijara, har sai mace ta ringa taimaka ma mijinta akan kasuwanci. Ka kama hanyar Kano idan kana so ka ga wannan alama da idanka. Wa qada al arham, kuma wato da yankewar zumunta, zaka ga mutane suna wato sakaki game da zumunta. Sai ya ce wa shahadat azur, wato da shaida ta ƙarya. Sai ya ce wa kitmana shahadatul haqqi, kuma da ƙoye shaida ta gaskiya. Sai ya ce wa zuhur alqalam, da bayyanar alqalami, ma'ana yawaitar rubuce-rubuce. An gane ku? Yawaitar rubuce-rubuce a bangare daban-daban waɗanda suke na ilimi, wannan duka yana daga cikin alamomi waɗanda suke na alkiyama. Don haka wannan yana nuna mana ashe babban kuskure ne ya kasance mu mai da sallama sai ga wanda muka sani. Don haka a wata riwaya ma yake cewa inna min ashiradi sa'a an yusallima ar-rajulu ala ar-rajuli la yusallimu alayhi illa lil ma'rifa. Manzo Allah yake cewa lalle yana daga cikin alamomi na alkiyama, wato mutum ya ma mutum sallama amma ba zai yi masa sallama sai domin sani, kawai dan ya san shi ne zai masa sallama. Don haka ita sallama a takaice abinda muke so mu gane iya abin da yake sunna, sawa'an ka san mutum ko baka san mutum ba, to idan ka wuce da shi kai masa sallama. Kuma kar mu manta babi na musamman, littafi ya gabata na musamman, kitabus salam, kamar yadda malam ya yi a cikin wannan littafi, wanda yake mahayi yakan yi sallama ga ɗan ƙasa, wanda yake matafiyi akan ƙafarsa yakan yi sallama ga wanda yake na zaune. Sannan amsar tambaya da wani dan uwa yi a darasin mu a jiya shine dangane da cewa idan mutum ya ajiye makayi zai bar shi a buɗe ko da ruwa a ciki, idan babu wannan marifi yana iya dan gitta wani haƙƙi a kansa? Muka ce eh, wannan hadisi ba mu san da shi ba sai mun bincika. To shine hadisin mun ganshi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake bayani game da wato shine hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda hadisin yana cikin sahihai Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada yana cewa gabbul ina'a manzon Allah yace ku rufe makayi duk wani makayi manzon Allah yace ku rufe shi kar a bar shi a bude an gane ku sawa an kwano ne mai nene kar a bar shi a bude manzon Allah yace a rufe shi sannan sai yace wa aukusika manzon Allah yace ku kulle bakin salka kenan salkar mu a yau menene shine budu kenan kar a bar shi a bude shi ma a rufe bakin sai yace wa agli kulbaba manzon Allah yace kuma ku kulle kofar gida ba a san a bar kofar gida a bude a kulle kofar gida sai yace wa adfi usiraja manzon Allah yace kuma ku buce fitila an gane ko ku kashe fitila wanda fitilu a irin wancan lokaci a ci balbanne wanda lagwami shine ake sakawa a cikin mai sai a dan kunna masa wuta kenan wannan tsumma shine yake jamma to irin wannan fitila manzon Allah yace a kashe ta sai yace fa inna shaytana la yahullu siqa'an wala yaftahu baban wala yakshifu ina'an manzon Allah yace domin shaytani baya iya kunce bakin salka kuma baya iya bude kofar gida baya iya bude wato murfin makayi in dai an rufe manzon Allah yace baya iya budawa sai yace fa in lam yajid ahadukum illa an yurida ala ina'ihi udan wa yadhkur ismallahi falyaf'al manzo Allah yace dayan ku idan bai samu ba marfin da zai rufe tasa manzo Allah yace koda wani icci ne manzo Allah yace ya bujiro da shi ya gitta shi akan kwana amma ya ambaci sunan Allah a lokacin da zai dan haka da shi kulle bakin salka da rufe kwano da kulle kofar gida idan za a yi bismillah ake yi kamar yadda hadisi ya tabbatar da cewa idan za ka kulle kofar gida ka yi bismillah domin shaidani baya iya bude duk gidan da aka kulle in dai an ambaci sunan Allah lokacin da za a kulle sai ya ce fa innal fuwaisika tudrimu ala ahlil baiti baitahum manzo Allah sai ya ce domin wato wannan yar fasikar ma'ana bira manzo Allah ya ce domin yana cinna gobara a gidajen mutane yana kona irin waccan hutula a ci balbalta da lagwamin a waje yake idan an yi bacci bera ko yana yawo daga ya ja wannan lagwami shikenan sai ya je ya saka shi inda wuta za ta tashi gobara ta tashi shine hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wato a kashe hutula in za a kwanta shine illar sai ya nuna akan domin bera yakan haddasa gobara dan haka wannan hadisi kenan yana nuna mana makayi ba a buƙatar a bar su a bude inda marufin su a rufe in kuma babu marufi kenan a zicce su haka da suran da su wani wato gudo da sauran su dukkan su ba a buƙatar a bar su a bude kenan anan in har mutum bai samu abin da zai rufe kenan sai ya gitta misali wani icce kenan akan kwanan kenan sai ya yi bismillah a wannan lokaci za mu tashi darasi darasi ne da darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna ji cikin kitabul fada'il wato muna cikin kitabul fada'il mun tsaya ƙarshen wato baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadla tasalluli na lokaci biyar wanda hadisi na ƙarshe wanda muka gama shine hadisin Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktuba fayuhsinu wudu'aha manzon Allah yake cewa babu mutum muslimi wanda sallah ta farilla za ta halarto masa ya kyautata arwallarsa wa khushu'aha ya kyautata wato khushu'i ga wannan sallah. Idan aka ce khushu'i yakan kasance a jikin gabbai, ma'ana mutun ya kudirce tsoron Allah subhanahu wata'ala, ya hararo girman Ubangiji subhanahu wata'ala gaba gare shi. Sai ya ce wa ruku'aha da ruku'unta illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi, maza Allah ya ce face ita wannan sallah sai ta kasance masa kaffara ce ga abin da ya gabace ta na zanuban da ya aikata. Kowane zanubin a irin wannan ya keɓanta da kankanan zanubai, duk wasu kankanan zanubai da mutum ya aikata kafin ya yi wannan sallah, to wannan sallah ta zame masa kaffara. Duk waɗannan zanubai kankana da ya aikata Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Wanda kar mu manta, hadisi ya gabata wani sahabi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, hankalinsa a tashe yake cewa ya rasulullahi na sumbanci matar da bai halatta ba in sumbanta, ma'ana ya sumbanci wata mata ajnabiya. A lokacin nan wato aka yi sallah da shi, bayan an yi sallah da shi ne ya zo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kai tsaye sai Allah ya turo saƙo wa aqimis salata qarafayn nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lizakiri. A lokacin nan shi wannan sahabi sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace aliya hadha, yace wannan aya ta wace ni kadai? Da Ubangiji ta'ala yace wa aqimis salata, tsaye da sallah qarafayn nahari, wato a gefan yini, gefin yini akwai safe akwai yamma. Don haka shi ne malamai suka ce a nan darafayin nahar wato ita ce sallar asuba, wato da sallar azzahar, wato da la'asar, wa zulafan minal layl, da wani yanki na dare suka ce sallar magariba da isha. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at, Ubangiji ta'ala ya ce lalle kyawawan ayyuka sukan tafiyar da miyagun ayyuka. Idan mutum ya aikata mummunan aiki, inda ya biyo baya da kyakkyawan aiki, to kyakkyawan aikin zai tafiyar da wannan mummuna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa atibi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. To a lokacin nan shi wannan mutum sai ya tambayi manzon Allah, yace aliya hadha, yace ya rasulullahi wannan aya ta wace ni kadai? Kala sai manzon Allah yace a li jami'i ummati kullihi, wannan aya ta al'umma ta ce gaba daya. Kaga wannan sallah da aka yi da shi ta kankare masa wannan laifi na sumbantar matar da bai halatta bai sumbanta. Saboda haka sumbantar matar da bai halatta ba mutun ya sumbanta, ko kallon da matar da Allah ya haramta mu kalla da abin da ya kama da haka, to waɗannan duka kankanan zunubai ne, wanda sallah in dai mun kyautata to tana tafiyar da waɗannan zunubai gaba ɗaya. Ubangiji ta'ala yana gafarta mana. Sai dai kar mu manta, Ubangiji ta'ala ya umarce mu da cewa mu tsara dokokinsa, kar mu saki idanunmu mu kalli abin da ya haramta mana mu kalla. Kamar yadda ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un, wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazuna furujahunna al-aya. Don haka dai kankanan zinubai kada mutun ya rena su. Akwai ranar kindillanci, ita ce ranar kiyama. Kankanan zunubai da mutum yake renawa sai su taru su halakar da shi. Kamar yadda Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sanya mana misali, kamar misali idan ana so a tada wuta, wannan yazo da karamin icce, wannan yazo da karamin haki, wannan yazo, idan suka taru wuta wadda take mai yawa za su tada. Kuma kasancewar shi mumini wanda imani ya samu gunzama a cikin zuciyarsa, baya ganin kankantar zunubi, ba ruwan shi da cewa wannan karamin zunubi ne ko babban zunubi ne, ya san girman wanda ya saba ma shine Ubangiji subhanahu wataala. Don haka mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka fi mu tsoron Allah, saboda su ba sa ganin kankantar aiki na laifi. Kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa innakum lata'amaluna a amalan hiya adaku fi a ayunikum minash-shar kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minal mubiqat. Yake cewa yau kuna aikata ayyuka na zunubai, wannan aiki na zunubi a ganin idan ku bai wuce girman gashi ba, kuna ganin cewa abu ne bai taka karaya karya, yace wallahi mu irin waɗannan ayyuka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna lissafa su suna daga cikin ayyuka waɗanda suke masu halakarwa. To dan haka kenan wannan karka dau cewa wata dama ce aka baka na ka ringa aikata abubuwa waɗanda suke na kankanin zinubai, in har shaydani ya rinjaye ka ka aikata to ka tabbata cewa waɗannan salloli na lokaci biyar sukan kankare dukkan waɗannan zinubai. Shine anan manzon Allah sai ya ce masa li jami'i ummati kullihim, yace wannan aya ta al'umma ta ce gaba daya. To shine anan sharadi sai manzon Allah da yace illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub, sai yace ma lam tu'ta kabira, matukar ba a aikata babban laifi ba. Kenan matukar mutum baya aikata babban laifi, amma matukar mutum yana aikata manyan laifuka to wannan kankanan zinubai sallah ba ta kankare masa saboda wannan sharadi ne. Kamar yadda Allah ya mana wannan sharadi, in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ubangiji ta'ala yace in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu, in har kun nisanci manya-manyan laifuka wanda aka hane ku game da aikatawa, Ubangiji ta'ala yace nukaffiru ankum sayyi'atikum, mun yi alƙawarin kankare muku miyagun ayyukanku su ne kankanin zunubai. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, bugo da ƙari kuma za mu shigar da ku mashiga wadda take mai karamci a ranar kiyama, ita ce aljanna. Kenan sharadin gafarta ma bawa kankanin zunubai shine nisantar manya-manyan laifuka. Shine yace malam tuuta kabira, manzo Allah yace matukar wato ba a aikata babban laifi. Sai yace wa zalika dahra kullu, wannan kuma iya zamani gaba daya tsakanin azhar da al'asr, duk abinda ka aikata na kankanin zunubai idan ka sallaci sallah ta al'asr Allah ya kankare maka, abinda ke tsakanin magruba da al'asr Allah ya kankare ma, abinda yake tsakanin magruba da isha Allah ya kankare, abinda yake tsakanin isha da sallar asuba Allah ya kankare ma bawansa. Don haka yace wa zalika dahra kullu. Zamu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. وعن أبي زهير أمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يقلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadlar sallar asuba da sallar la'asar shine malam yazo mana bayan kenan baban da ya gabata babi ne wanda yake bayani game da fadula ta salloli na lokaci biyar gaba ɗayan su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana misalin cewa misalin waɗannan salloli na lokaci biyar da muke yi manzon Allah ya ce kamar misalin ƙurama ce wadda ke wucewa a ƙofar gidan ɗaya daga cikinmu addini na Allah yakan fito ya shiga cikin wannan ƙurama ya yi wanka su biyar manzon Allah yanzu yake tambaya ya ce yanzu mutumin da yake shiga ƙurama ya yi wanka su biyar a cikin yini shin wani abu na datti zai rage a jikinsa ma'ana za a samu wata saurin dauda a jikinsa sahabbai suka ce la yabqa min darnihi shay ya rasulullahi ai duk mutumin da yake wanka biyar a yini to ba yanda za a yi a samu dauda a jikinsa manzo Allah ya ce to wannan shine misalin salloli biyar da kuke yi a tsawon yini da dare yamhullahu bihinnal khataaya ubangiji ta'ala yakan shafe ma bawansa kurakuransa zanubansa a sababin waɗannan salloli biyar wato da ya kiyaye a tsawon yini da dare to dan haka shi baban da ya gabata kenan yana bayani game da fadula ta salloli biyar gaba ɗayan su to anan malam sai yayi babi wanda ke bayani game da fadula ta waɗannan salloli guda biyu sallar asuba da sallar la'asar ba dan komai ba ko saboda matukar muhimmancin su domin a cikin sallolin biyar wato sun fifici sauran sallolin wannan kuma al'amari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke shar'anta abin da ya so ga bayinsa kamar yadda shi yake halittar abin da ya so sai ya fifita wani akan wani to haka kamar yadda Ubangiji ta'ala ya fifita a cikin abubuwan da ya shar'anta mana haka a cikin halittunsa ya fifita wasu akan wasu kamar yanzu misali idan muka ɗauka da Allah ya halicci 'ya'yan Adam gaba ɗayansu Allah sai ya ware wasu ya fifita wato su ne annabawa da manzanni a cikin manzannin ma gaba ɗayansu Allah sai ya ware biyar ya fifita su ne ulul azmi minar rusul a cikin biyar ɗin Allah sai ya ware ɗaya-ɗaya wanda ba a yi ba kamarsa kuma har kiyama ba za a yi kamarsa ba shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam haka idan ka ɗauka a tsawon shekara Allah ya halicci watanni 12 a cikin waɗannan watanni 12 Allah ya ware watanni 4 ya ce waɗannan watanni ne masu alhurma kamar yadda ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum shine watan zulqa'ada da zulhijja da almuharram sannan kuma da watan rajab waɗannan watanni 4 Allah ya ba su alhurma ya fifita su akan sauran watanni haka idan ka dauki wata na Ramadan Ubangiji ta'ala ya fifita shi domin a cikin shi Ubangiji ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani to haka shi kanshi Al-Qur'anin da Allah ya saukar Allah ya fifita junan shi akan juna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani gaba ɗayan sa babu wata sura wadda take da daraja take da matsayi take da daukaka a gun Ubangiji subhanahu wata'ala sama da suratul Fatiha suratul Fatiha ta fifici surorin Al-Qur'ani gaba ɗaya kamar yadda abin da ya shafi ayoyi a cikin Al-Qur'ani gaba ɗaya babu ayar da ta kai ƙimar ayatul kursi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa ita ce mafi girman aya daga cikin ayoyin Al-Qur'ani gaba ɗaya don haka Ubangiji ta'ala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar haka yace kuma Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas don haka anan za mu ga cewa a cikin sallolin nan biyar da Allah ya shar'anta mana to Allah ya fifita sallah ta asuba da sallah ta la'asar akan sauran sallolin shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sallal bardaini manzon Allah yace duk wanda ya sallaci sanyayen nan guda biyu dakhala aljanna sakamakon shi aljanna a gobe kiyama an gane ko alya'u anan litasniya idan aka ce albard shine sanyi albardain kenan sanyaya guda biyu kenan sallar shine sai yake cewa wato albardan sai yake cewa as-subh wal asr malan yace sallar asuba da sallar asr sune ake nihi da albardai me yasa saboda ita sallar asuba takan kasance a lokacin da duniya ta yi sanyi karshen dare ko a lokacin zafi ne lokacin asuba lokaci ne mai sanyi to ita ma sallar asr bayan kenan kai hir zafin rana ya dishi ake sallatar ta to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu lakabin cewa albardai shine yace man sallal bardaini duk wanda ya sallaci sallar asuba da sallar tala asr manzon Allah yace dakhala aljanna sakamakon shi wato ita ce aljanna a gobe kiyama shine malam yace albardan as-subhu wal asr abinda ake nihi da albardan wato ita ce asuba wato da sallar tala asr a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadla ta waɗannan salloli guda biyu kuma ba kowa yake kiyayewa akan su face mumini kamar yadda hadisi na gaba hadisin Abu Zuhair shine Umara ibn Ruwayba Allah ya kara masa yadda ke fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa layyani jannara ahadun manzon Allah yace babu dide da mutum daya da zai shiga wuta a gobe kiyama salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha mutumin da yayi salla wato gabanin hudowar rana da gabanin fadawar ta shine sai yace ya'ani al-fajra wa al-asra abinda yake nihi sallar asuba da sallar tala asr shine manzo Allah yace lan yalijan nar ahad yace ba zai shiga wuta an gane ko a gobe kiyama salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha mutumin da yake kiyaye akan sallah gabanin hudowar rana da gabanin fadawar ta ma'ana sallar asuba da sallar tala asr menene sababin abin da yasa aka keɓanci waɗannan salloli guda biyu da wannan fadla malamai sun yi bayani suka ce ita sallar asuba ita sallah ce wadda take zaune da gindin kanta ba ta da alaka da wata sallah gabanin ta ko bayan ta misali idan ka ɗauki sallar isha ita sallar isha farkon lokacin ta na shiga a sababin fakewar jan fadawar rana wanda a Hausa ake kiran shi hansun gwauru ja da yake kasancewa a bangaren yamma bayan fadawar rana wannan shine a Hausa ake kiran shi hansun gwauru idan ya fake to lokacin isha yayi daga nan lokacin isha yakan miƙe har izuwa wato nisfun laylil awwal idan an kai rubin dare na farko to karshen sallar isha ya fita a magana wadda take mafi inganci tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa lokacin isha da magarba yakan miƙe har izuwa wato ketowar alfijir amma in dai an kai nisfun laylil awwal to lokacin isha ya fita to kaga daga nan wato har izuwa sallar asuba babu wata sallah wanda Allah ya shar'anta a wannan tsakani illa kawai salloli waɗanda suke na dare wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sunnanta mana haka idan ka ɗauki bayan an gama sallar asuba to babu wata sallah wadda take biyowa bayan ta wato har sai an kai lokacin azhar to dan haka anan malamai suka ce wannan shine sababin abin da yasa wato ita sallar asuba ta samu wannan fadla saboda sallah ce wadda take ita kadai take kamar a tsakiyar waɗannan salloli take kenan gabanin ta babu wata sallah kafin ita kuma babu wata sallah a bayan ta ita ko sallah ta la'asar wannan nassi ne a bayyane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa ita ce sallah mafificiya wadda Allah ya mana umarnin cewa mu kiyaye ta kamar yanda a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke cewa hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin ubangiji ta'ala yace ku kiyaye salloli a dunkule kenan sai yace was salati alwusta ku kiyaye sallah mafificiya lafazin alwusta ana nihi alfudla mafificiya kamar yanda in kace alawsat shine ai alafdal kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun awsatuhum ay afdaluhum to shine yace hafizu ala salawati was salati alwusta ubangiji ta'ala yace ku kiyaye salloli ku kiyaye sallah mafificiya to game da ita wannan sallah mafificiya magabata sun saba da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun tafi akan cewa sallar asuba ce wasu su ce sallar isha ce sai ga nassi sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da cewa sallar asar ita ce sallah mafificiya hadisin yana cikin sahihai a ranar yakin khandaq Umar Allah ya kara masa yadda ya shagala ba tare da yayi sallah ta asar sai gab da fadawar rana a lokacin nan ransa ya bashi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin bakaƙen maganganu yana zagin kafiran Qurayshawa wanda sune dama suka yi gayya tare da jikokin birrai da aladu sune Yahudawan Banu Qurayza da sauransu suka zo da su da ganin wannan Banu ga dafana suka zagaye birnin Madina da sunan su fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa to wannan salo na yaki da manzon Allah ya samu daga wani daga cikin sahabbansa shine Salman al-Farisi na ayi katar rami a zagaye bangaren da su ake tsammanin cewa za su zo su kafiran shine ake kira da khandaq ganuwa a Hausa kenan to an shagala da ginin wannan rami Umar bai samu ba yayin sallah ta asar sai gab da fadawar rana sai yazo yake fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ya rasulullah ban yi da asar ba sai a wannan lokaci manzon Allah yace wallahi ni ma ban sallace ta ba ni ma ban yi ta ba manzon Allah sai yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwafahum nara sai yace shagaluna anis salatil wusta salatil asr manzon Allah yace Allah ya cika wato cikin su mala Allahu quburahum wa ajwafahum nar yace Allah ka cika kaburran su da cika da gangan cikin su da wuta yace domin sun shagaltar da mu game da sallah mafificiya ita ce sallah ta asar ash-shahid anan cha'i shagaluna anis salatil wusta salatil asr manzo Allah yace sun shagaltar da mu game da sallah mafificiya ita ce sallah ta asar a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yar walla da jama'ar da basu yi asr ba bayan fadawar rana suka yi sallah ta asr sannan kuma suka yi sallaci sallah ta magharba to dan haka ita wannan sallah ta asr nassi ne kenan tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna mana cewa ita ce sallah mafificiya dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kiyaye game da yin sallah qabla tulu'i shamsi gabanin hudowar rana ita ce sallar asuba wa qabla ghurubiha da gabanin fadawarta ita ce sallah ta asr manzo Allah yace ba zai shiga wuta ba lafazin lan yalija an ciro shi ne daga al-wuluj idan aka ce al-wuluj shine wato ad-dukhul kamar yadda can yake cewa ya alamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha to shine anan yace layyadijan nara ahadu ay layyadkhulan nara ahadu amma anan mu gane cewa shiga fa ake nihi amma bi ta kan wuta gangaro mata wannan kowa sai ya biyo ta kan wutar jahannama a gobe kiyama hatta da manzannin Allah kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratu maryam wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani daga cikin ku ko mu'minai ubangiji ta'ala ya ce face mai gangaro ma wutar jahannama ne a ranar kiyama saboda shi siratin da Allah ya yi alƙawarin kowa sai ya bi ta kansa karkashin sa wutar jahannama ce kuma kowa sai ya bi ta kansa sirati zai shiga aljanna duk wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta kansa sirati to dan haka anan abinda ake nihi shiga wuta ga dangada duk mutumin da ya kiyaye game da yin sallar asuba da sallah ta asar manzo Allah yace ba zai shiga wuta ba a gobe kiyama shine yace lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha da haka kenan wannan yana nuna fadula ta waɗannan salloli guda biyu kuma wannan yabo ne ubangiji subhanahu wata'ala wato kasancewar su waɗannan salloli domin suna kasancewa ne a lokacin da bawa yana cikin wato shine jin daɗi wanda yake na bacci ita sallar asuba kaga tana kasancewa lokacin da mutum yake cikin bacci, ba kowa yake tashi yaje yi ta sai wanda wato imani ya karfafa, wato ya girmama a cikin zuciyarsa. Haka ita sallah ta asar, ita ma lokaci ne wanda yake na bacci. Dan haka anan kenan suka samu wannan fadula na kan cewa he mumini yake kiyayewa akan irin waɗannan salloli. Sune wanda Ubangiji Ta'ala ya ba a can cikin suratul Nur yake cewa rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Jundub ibn Sufyan, Allah ya kara masa yadda ke fada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sallas subha, duk wanda ya sallaci sallar asuba a lokacinta, manzo Allah yace fa huwa fi zimmatillahi, wato yana cikin alƙawari na Ubangiji, ma'ana Allah ya dauki nauyin wato amintar da shi da bashi kariya da tsaro game da duk wani abu wanda zai iya zame masa matsala. Sai yace fanzur ibn adam, manzo Allah yace ya kai dan adam in nazari, ka tsaya kai nazari, la yadulu bannaka Allahu min zimmatihi bi shay'in, kar ka sake Allah ya neme ka da wani abu wato game da alƙawarin sa, ma'ana kar ka sake Allah ya neme ka da wani abu wanda yake na alƙawarin sa. Kamar yanda hadisin ya gabata tun a cikin babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim, shine anan manzo Allah sai yake cewa da yace la yadulu bannakum Allahu min zimmatihi bi shay'in, sai yace fa inna man yadulubuhu min zimmatihi bi shay yudriku thumma yakubuhu ala wajhihi fi nar jahannam. Manzo Allah yace domin duk wanda Allah ya neme shi da wani abu na alƙawarin sa, to Allah zai cin masa, kuma Allah zai kifar da shi a kan fuskar shi a cikin wutar jahannama, wal iyazu billahi. Don haka nan yace man sallas subha, duk wanda ya sallaci sallar asuba a lokacinta, fa huwa fi zimmatillahi, yana cikin alƙawari na Allah, ma'ana Allah ya dauki alƙawarin amintar da shi. Wannan yana nuna mana sallar asuba ita ce mabudin aikin bawa a yi, duk wasu ayyuka da zai aikata a yi to sallar asuba ita ce mabudin, saboda duk wanda ya yi ta ya kiyaye ta a lokacinta to yana cikin alƙawari na Ubangiji subhanahu wataala. Shine anan manzo Allah sai ya sha hankalinmu yace fanzur ibn adam, yace in nazari ya kai dan adam, an gane ku, la yadulu bannaka Allahu min zimmatihi bi shay, kar ka sake Allah ya neme ka da wani abu wato game da alƙawarin sa, kenan kai kokari ka cika masa wannan alƙawari. A takaice wannan hadisi shi ma yana nuna mana fadla wato na sallar asuba, cewa ita ce mabudin ayyukan bawa na yi. Sannan hadisi na hudu a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda ke fada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari. Manzo Allah yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili, wasu mala'iku a cikin dare, wa mala'ikatun bin-nahari, da wasu mala'iku a cikin yini. Manzo Allah yace ya ta'aqabuna fikum, wato suna biya a cikin ku. Idan aka ce at-ta'aqqub, wato shine biyar abu, ka ringa biyar bayan sa, to akwai mala'iku waɗanda Allah ya wakilta waɗanda ba sa rabuwa da mu, suna biye da mu duk inda muke. Kamar yadda can yace lahu mu'aqqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. To shine anan yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari, wato wasu mala'iku a cikin dare da wasu mala'iku a cikin yini suna biyar ku ku ɗayan adam. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asr, waɗannan mala'iku sukan haɗu wato a lokacin sallar asuba da lokacin sallah ta al-asr, an gane ku, shine lokacin da suke haɗewa wato domin canjin wato mahal canjin aiki kenan, domin wasu su canji wasu a lokacin sallar asuba da lokacin sallar al-asr suke haɗewa. Manzo Allah yace thumma ya'ruju alladhina batu fiku, sannan waɗanda suka kwana a cikin ku suna biyar ku a lokacin nan sai su hauhawa zuwa ga Ubangijinsu. Fa yas'aluhumullah, idan sun hauhawa zuwa ga Ubangijinsu, Ubangiji mai girma da ɗaukaka sai ya tambaye su, wa huwa a'lamu bihim, alhali yafi su sani, sai ya ce kaifa taraktum ibadi, yaya kuka bar bayina, fa yaquluna sai su ce taraknahum wa hum yusalluna mun bar su suna sallah wace sallah ce suke wato sallar asuba wa atainahum wa hum yusallun kuma mun je musu suna sallah wace sallah ita ce sallah ta asar kenan su mala'ikun da suka sauko a lokacin sallah ta asar su ne za su dau lokaci har su za su kwashe dare gaba daya suna tare da mu har zuwa lokacin sallar asuba waɗanda za su canje su a wannan lokaci za su zo an gane ko a lokacin nan za su zo kenan waɗanda suka kwana tare da mu waɗanda suka zo suka same mu sun same mu muna sallah ta asar kuma hannu sun bar mu muna sallah ta asuba haka za su faɗa ma Ubangiji subhanahu wataala shine anan Allah zai tambaye su ya ce da su kaifa taraktum ibadi yaya kuka bar bayina fa yaquluna sai su ce masa taraknahu wa hum yusallun mun bar su suna sallah ita ce sallar asuba wa atainahu wa hum yusallun kuma mun je musu a lokacin da suke sallah ita ce sallah ta asar a takaice wannan hadisi yana nuna mana wani aiki daga cikin ayyukan da Allah ya dora ma mala'iku shine wato biyar ƴaƴan adam duk inda suke akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su waɗanda ba sa rabuwa da mu da kowane lokaci suna tare da mu suna biye da mu kamar yadda yake lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah shi dan adam wato yana da wasu masu biya na mala'iku waɗanda suke biye shi suna tare da shi ba sa rabuwa da shi gaba gare shi da baya gare shi wanda suna kare shi ga umarnin Ubangiji subhanahu wata'ala game da duk wani hadari sai in alkadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo dole za su kauce abinda Allah ya kaddara dole ya tabbata to haka akwai mala'iku kenan su waɗannan mala'iku da suke biye da mu kenan sukan yi baki-baki kuma sukan haɗu a lokacin kenan sallah ta asar da lokacin sallar asuba sannan bugu da ƙari wannan hadisi yana tabbatar mana ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa tunda me ya ce thumma ya'ruju alladhina batu fikum sannan waɗanda suka kwana a cikinku suna tare da ku sannan sai su hauhawa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce ta'arujul mala'ikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana shine ya ce kuma ya'arujul ladhina batu fiku wannan ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa wanda dalilai sun wuce a lissafa ayoyi na alkur'ani sun wuce a lissafa hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wata'ala a kan al'arshinsa don haka ibnul qayyim Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman ya sanya masa suna ijtima'ul juyushil islamiyya ala ghazwil mu'attila wal jahmiyya a cikin wannan littafi sai da yazo da dalilai ɗaya bin ɗaya sama da dalili 150 wanda yake tabbatar da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa farko ayoyi na alkur'ani sannan ya biyo baya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya biyo baya da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya biyo baya da maganganu na tabi'ai da atba'ut tabi'i sannan kuma wannan tambaya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma mala'ikunsa cewa kaifa taraktum ibadi tambaya ce ta ya nuna musu cewa wannan bayi suna da matsayi suna da daraja suna da kima suna da martaba a gunsa domin ubudiyya anan ubudiyya ce khassa tare da cewa Ubangiji ta'ala babu wani abu wanda yake ɓuyuwa gare shi a cikin sama ko a cikin ƙasa domin yana tare da bayinsa da saninsa da kudurar shi ya san me muke ciki ya san me muke aikatawa kamar yadda yake alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هذا كما أتكلم سورة الحديد يقوم فلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'amaluna basir wannan ma'iya ce amma kowa da ka sani Allah yana tare da shi ma'ana Allah yana tare da shi da sanin shi da kudurar shi babu abin da yake koyuwa gare shi to dan haka tambayar da yi ma mala'iku wai ba dan bi san ba halin da muke ciki, a tambaya ce ne ya nuna musu kimar mu da darajar mu a gunsa. Shine yace kaifa taraktum ibadi, yaya kuka bar bayina? An gane ko? Dan ya tambaye su kenan, ya nuna musu wannan bayi suna da daraja. Shine suka ce taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, mun bar su suna sallah kuma a lokacin da muka je musu mun same su suna sallah. A takaice dai wannan hadisi yana nuna mana fadla, wato ta waɗannan salloli guda biyu, sallar az-zuhr, wannan ka sallar asuba da sallar ta al-asr. Sannan hadisi na biyar a baban hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa mun kasance a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci. Fa nazara ila al-qamari laylatal badr, manzon Allah sai ya kalli wata daren cikarsa. Wani lokaci ne? Wato lokacin cikar wata shine daren 13 da 14 da 15, an gane ko? Domin wata ba a kiran shi da al-badr sai in ya kai 13, 14, 15, su ne kwanukan cikarsa. Shine yace fa nazara ila al-qamari laylatal badr, manzon Allah ya kalli wata a daren cikarsa kenan, daren 13 da 14 da 15. Shine sai yace fa qala, sai manzon Allah yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamar, manzon Allah yace lalle ku san da cewa da sannin za ku ga ubangijinku, kama tarawna hadhal qamar, kamar yanda kuke ganin wannan wata. Anan tashbihu ar-ru'ya ne bi ru'ya, an gane ku? Kamanta yanda muke ganin wata, to haka zamu ga ubangijinmu a ranar kiyama. Manzon Allah yace la tudamuna fi ru'yatihi, wato babu wata wahala da wata gajiya da za ta riske ku game da wato ganin wata. La tudamuna, ba maganar kenan wata gajiya, ko kuma kace an tauye maka, ko kace wani ya kare mu. Yanzu in kun kai 100,000, kowa in ya daga kansa zai ga wata, ba wanda zai ce wani ku samu ka kare. To haka muminai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama tamkar yanda suke ganin wata a daren cikarsa kenan, daren 14. Shine manzo Allah yace innakum satarawna rabbakum, lalle da sannu za ku ga Ubangijinku. A yaushe ne za mu ga Ubangijinmu? Shine a ranar kiyama. Ganin Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya abu ne wanda yake mustahil, Allah ya kure shi. An gane ku? Allah bai ba mu ba karfin idaniyar da za mu iya ganin shi a wannan rayuwa tamu ta duniya. Kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya nemi cewa Ubangiji ta'ala ya ba shi damar ya ga zatinsa, Ubangiji ta'ala ya ce ma annabi Musa lan tarani. Shi ne can Ubangiji ta'ala yake kissanta mana a can cikin suratul A'raf, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين وبنجي تعالى يجي لوكاتين دا موسى عليه السلام يزو ميقاتن مو القولن دا موكاي دشي wa kallamahu rabbuhu, ubangijin sai ya masa zance. Anan zaka tabbatar ma Ubangiji ta'ala sifa ta zance, zance wanda ya dace da girman sa. Ubangiji ta'ala mai zance ne, ba bebe bane, domin bebanci sifa ce ta tawaya da komawa baya da kaskanci. Duk wani abu wanda yake na aibi Ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da shi, domin sifofinsa sifofi ne na kamala. Don haka yace wa kallamahu rabbuhu, ubangijin sa ya masa zance. قال ربي أرني أنظر إليك, annabi Musa da yaji zancen Allah sai yace ya Allah ka bani damar na ganka ma. Ubangiji ta'ala yace masa lan tarani, Musa ba za ka iya gani na ba. Sai yace walakin nzur ila aljabal, in kana so ka gane cewa a nan duniya baka da idani yadda za ka iya gani na, Ubangiji ta'ala yace nzur ila aljabal, yace ka kalli wannan dutse. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, in haske na ya bayyana ga wannan dutse, in har dutsin ya wanzu a gunsa ya tabbata kamar yanda yake, to fa sawfa tarani, da sannan zaka iya gani na. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, a lokacin da hasken zati na Ubangiji ta'ala ya bayyana ga wannan dutse, ja'alahu dakka, hasken zati na Ubangiji ta'ala sai ya maida wannan dutse ya nike ya zama gari. Wa kharra Musa sa'ika, take yanki annabi Musa sai ya fadi yana sune. Falamma afaqa, lokacin da annabi Musa ya falfado daga wannan suma ya dawo cikin hayyacinsa, qala subhanaka, sai yace tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, wa ana tubtu ilayka, yace na tuba zuwa gare ka game da wannan tambaya da nayi, yace wa ana awwalul mu'minina, yace kuma ni ne farkon masu imani game da cewa wata idaniya a nan duniya ta yi kadan ta ganka. To haka fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tambaye shi, hadisi ne tabbatacce, aka ce masa daren da aka yi miraji da kai aka tafi saman bakwai da kai, shin ka ga Ubangijinka? Manzon Allah sai yake cewa nurun anna arahu, yace haske ya sha makance tsakanina da shi, yaya za a yi na ganshi? Haske ya tsare shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa bai ga Ubangijinsa ba. To amma yau wani sai ya sha iska wai ya zo ya ce maka ya ga Allah. Wani malami ya ce wa man qala fid dunya yarahu bi ainihi fadhalika zindiqun qagawa tamarrada, yace duk wanda yace maka a duniya yana ganin Allah, yace to zindiki ne, arni ne. Dan haka manzon Allah ya tabbatar mana cewa mu mu'minai ba za mu ga Ubangijinmu sai a ranar kiyama. Hadisi yana cikin sahihu Muslim. Manzon Allah yake cewa wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, manzon Allah yace ku yi sani ba za ku ga Ubangijinku sai kun mutu. To shine anan manzon Allah yace innakum satarauna rabbakum kama tarauna hadhal qamara, manzon Allah yace lalle ku da sannu za ku ga Ubangijinku kamar yanda kuke ganin wannan wata. An gane ko? Ba kamanta abun gani da abun gani bane, a'a kamanta gani da gani ne. Yanda kenan muke ganin wata kenan haka za mu ga Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala, ba maganar cewa wani ya kare ni. Shine yace la tudamuna fi ru'yati, lafazin la tudamun an ciro shi ne daga ghaib, idan aka ce ghaib shine tauye haƙƙi, ba maganar cewa wani ka kare ni. A wata riwaya la tudamuna, ba maganar ku ringa matsatsar juna kuna tunkudar juna game da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kowa a inda yake in ya daga kansa zai ga zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace fa inistaqatu, manzo Allah yace in har kuna da iko kun samu dama, Allah tugulahu ala salati qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fa'alu, in har kun samu ikon kada a rinjaye ku bacci ya rinjaye ku akan yin wata sallah gabanin hudowar rana da gabanin fadawar ta, manzo Allah yace ku aikata. Wace sallah ce take kasancewa gabanin hudowar rana? Ita ce sallar asuba. Wace sallah ce take kasancewa gabanin fadawar rana? Ita ce sallah ta asar. Duk wani mataki da zaka iya dauka ka dauka na kada a rinjaye ka game da kubcewar sallar asuba game da lokacinta da ita sallah ta asar, shine yace fa inistaqatu, in har kun sami iko Allah tugulahu, kada a rinjaye ku ala salatin akan wata sallah qabla tulu'i shams, wadda take kasancewa gabanin hudowar rana, ita ce sallar asuba. Wa qabla ghurubiha, daga banin fadawar ta manzo ita ce la'asar, manzo Allah ya ce fa fa'alu, ku aikata, ma'ana ku dau wannan matakai na sanya ribi da abin da yake kama da haka. A takaice wannan hadisi ne muttafaqun alai, wanda yana tabbatar mana da wato shine fadla ta sallar asuba da sallar ta la'asar. Shine yace wa fi riwayatin fa nadhara ila al-qamari laylata 14, wato manzo Allah ya kalli kenan wata wato a daren 14. Hadisi na ƙarshe a baban hadisin Buraida ibn al-Husayn, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace man taraka salata al-asr faqad habita amalu, rawahu al-Bukhari. Manzon Allah yace duk wanda ya bar salata al-asr da ganganci, kamar yadda yake cikin riwaya ta Ma'amar ibn Rashid al-Asdi, man taraka salata al-asr muta'ammida, duk wanda ya bar sallah ta la'asar da ganganci har lokacin ta ya fita, faqad habita amalu, wato tabbas wato aikinsa ya zube, ladan shi ya baci, kamar yanda yake cikin riwaya ta Ma'amar, man taraka salata al-asr muta'ammidan faqad batala ajruhu, shine anan faqad habita amalu, dan karka dau aqida irin ta khawarij akan cewa aiki na sako yana kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin addini, wannan yana tsaye daga cikin dalilan su. Dan haka abin da yake nihi faqad habiqa amaluhu, ma'ana ladan shi ya baci, duk wanda ya bar sallatul asr da ganganci har lokacin ta ya fita. Kuma wannan hadisi da shi ne waɗanda suka tafi akan kafirtar da mutumin da ya bar sallah don kiwuya da kasala, domin daga cikin magabata akwai waɗanda sun tafi akan duk wanda ya bar sallah akan kiwuya da kasala, misali taraku salati wata ran yayi wata ran ya bari, to sun tafi akan cewa ya kafirta. Amma fada ta jamaahirul ulama, wanda kuma ita ce fada mai rinjaye, barin sallah akan kiwuya da kasala wannan laifi ne mai girma daga cikin manyan laifuka, yafi laifin shan giya, yafi laifin zina, yafi laifin kisan kai. An gane ku? Sai dai anan shi wanda ya bar sallah saboda kiwuya da kasala, inda ya tabbatar da wajabcinta, a magana mafi rinjaye bai kafirta ba. Amma duk wanda ya yi musan wajabcin sallah, wannan babu saɓani a wajen magabata a game da kafircinsa. Don haka akwai littafi na musamman da Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya wallafa, hukumu tarikis sala, anan ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala kuma ya tantance ta. Barin sallah da kiwuya da kasala, wannan baya fitar da mutum daga cikin musulunci, amma laifi ne wanda yake mai girma. Amma duk wanda ya yi musan sallah musu game da wajabcinta baya yi, to wannan babu tantama game da kafircinsa, domin babu sabani a wajen magabatan kwarai. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.